بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، أشرين ده هو دوات الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا ببو ده دلي هو ده قوم شاترا وان ده 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 شابيو قوات النوفمبر 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي الأذكار بين السجدتين ذكرورين ده منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ايكي تكان سجودا قدابيو a yayin da muka karanto a jiya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sujuda ta ƙarshe kuma yakan ainihin wato dade a sujuda ƙarshe din nan, ma'ana a sujuda shi ta farko in ya dago daga sujuda muka ji zikiro muka ji ainihin cewa yana dadewa a wannan ainihin wato zama da yake tsakanin sujuda zuwa sujuda. To waɗannan zikirori ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi, waɗannan addu'o'i ne yake yi. Idan da can ka rike wasu ko kuma da can ba ka yi, daga ka yi sujuda ka dago, in ka dan huta kai numfashi ka koma, yanzu sai ka karkada kullu ka ji abin da yazo daga ma'aiki salawatullahi wa salamu alayhi. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqulu fi hadhihi al-jalsa, a wannan zama manzon Allah ya kasance yana cewa awwalan Allahumma wa fi lafzi rabbi ghfirli warhamni wajbirni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wannan ainihin hadisi gashi al-Imam Ibn Majah shine ya ruwaito shi bi sanadin hasan da isnadi kakkawa, wa qad ikhtara ad-du'a bi hadha al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya zabi ainihin cewa masallaci yayi addu'a da wannan zikiri tsakanin sujuda zuwa ainihin sujuda. Wa qala Ishaq ibn Rawiya, Ishaq dan Rawiya yace in sha a kala zalika salasan, idan masallaci ya so sai wannan addu'a sai ya yi so uku, wato lamba ta biyu ce ko. Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi, wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adh-Dhahabi. Al-Imam Adh-Dhahabi ya dace da hukuncin da Hakim ya yi wa hadisin cewa hadisin ya inganta. Fassara ta shine Allahumma ya Allah, wa fi lafzin a cikin wani lafazi rabbi ghfirli, ma'ana ta zo da lafazi biyu, ko dai ka ce Allahumma ghfirli ko kuma ka ce rabbi ghfirli. To wannan alif hamzatul wasl ce, wanda bahaushe ke kira alu da ta'i ko alu da suka. Duk inda ka ji alu da ta'i ko alu da suka ko hamzatul wasl, ma'ana a farkon karatu za a tashe shi, amma in ya zo a tsakiyar harfa masu wasulla to za a kaɗe shi, ma'ana alu da kaɗi ɗin ainihin alu an taɓe shi ya tabu, ma'ana ana zuwa masu hankali sun saka shi a tsakiya sai a ji babu labarin shi. Don haka sai ka ji ka ce bismillahir rahmanir rahim, ga alif 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 nan da suka guda uku duk ina aka ji su bismillahi arrahmani arrahimi, duk sai ka kade su sai ka ce bismillahir rahmanir rahim. To baka cewa allahumma aghfirli, wannan hausa ce, allahumma aghfirli, to wannan alif ba sai ka ce an kade shi kenan, ma'ana is silent. Ko a cikin turanci akwai irin waɗannan, ga sunan sai a sa psychology sai kaga fi ne da farko, sai a sa knowledge sai kaga ke ne da farko. To yaya ba a faɗan su? Ba za a faɗe su ba. Ba za ka ce listen is wrong, sai ka ce listen the T is silent, wannan T in silent ne. Tuktabu wa la tuntaqu, ana rubuta shi a rubuce amma ba a karanta shi a karatu. Ba ka cewa listen ku yi shuru, sai dai ka ce listen ku yi shuru, tiɗin haɗe shi ake yi. To irinsu ne nan, zama mun fahimci wannan da kyau ko. Allahumma ghfirli ko rabbi ghfirli, Allah ka gafarta min ko kuma ya Ubangiji ka gafarce ni. To kaga wani lokacin ka wannan lafazin, wani lokacin ka wannan lafazin. Warhamni, Allah ka yi mini rahma ka ji kaina. Wajburni, Allah maɗaukakin sarki ka mayar min da asarar da ta same ni, shine ma'ana wajburni, ma'ana ya Allah duk sanda ka dora min wata asara ta dukiya ce ko kuwa ta ainihin ƴaƴa ce ko ta wani abu daban, to ka mayar min da abin da yafi wannan asara alheri, shine ma'anar wajburni. mun fahimci wannan da kyau ko warfa'ani Allah ka daukaka darajata duniya da lahira wahdini Allah ka shiryar da ni wa'afini Allah madaukakin sarki ka bani lafiya warzuqni Allah ka bani arziki yanzu wannan addu'ar ka bincike ta daya bayan daya duk wani alherin duniya da lahira ta tattaro akai to amma duk mutane sai su watsar da wannan su je su dauki ta wani malami dan haka dukkanin shedanin malamin da ya tsara tashi addu'ar yana son ya raba ku da addinin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi sai sauri ya fadi tashi tana da falala tsiya dan in bai kawo wannan falala ta tsiya ba to ku ba za ku dauka dan haka Nuhu ibn Abi Maryam ya biya tsatsara wa surori falaloli aka ce kai ina ka samu waɗannan darajoji na waɗannan surori yace na ga mutane sun daina karatun alqur'ani shine duk sai na bin kaga wa kowace sura darajar wanda ya karanta suratul waqi'a kowane dare ba shi ba fatara dama mai mutane yake damun su fatara to an ce karatun waqi'a da daddare na maganin shi to duk irin waɗannan hadisai a hadisul faba'il lafiya mana surori to sai kai a hankali akan su akwai hadisan da sun tabbata dangane da falala ayatul kursi da kuma ainihin falala ta amanar rasul da kuma ainihin qul ya ayyuhal kafirun da falak da nasi da qul huwa to bayan waɗannan fato lallai sai ka tsaya ka tace in ba haka ba to zaka shiga matsala jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to me yasa ya kaga wai saboda mutane su yi dan sun ji garo mu to wannan dai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da kake nema gafara kake nema rahama kake nema asara ce ta same ka kake neman Allah ya mayar maka da alheri kana neman daukakar daraja a duniya ko lahira shiriya kake nema rashin lafiya ce take fama da kai kake neman sauki arziki kake nema duk gashi Annabi sai ce Allahumma ighfirli warhamni wajbirni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni sallallahu alaihi wasallama tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki yayi mishi neman ƙari ne to amma mu fa duk muna da buƙatar waɗannan abubuwa baki ɗin su in kuma Allah ya yi maka gamdakatar ka same su ai kai ma kana neman ƙari to yanzu gafara kana da garancin Allah ya maka gafara to rahama duniya da lahira ma'ana tausayi Allah ya ji kanka Allah ya tausaya maka duniya da lahira kana buƙata sannan asara tana iya samun ka jama'a mun fahimci wannan sannan Allah ya daukaka darajarka kana neman daukaka a duniya ne ko a lahira sa'annan shiriya abinda kake daidai ne ko ba daidai bane kullun ka dago daga sujuda kafin ka koma ɗaya sujuda sai ka ce Allah ya shiryar da kai yaushe Allah zai baka kan bata sa'annan baka da lafiya ne me ya dame ka wa'afini Allah ka bani lafiya arziki kake nema kudi kake nema ƴaƴa kake nema duk abin da tantance a ce mishi arziki sai ka ce warzuqni Allah ka azurta ni wataratan yaqulu wani lokacin kuma yana cewa rabbi ighfirli ighfirli ya ubangiji ka gafarce ni ya ubangiji ka gafarce ni haka ya kamata ka karanta wannan addu'a domin yadda take rabbi ighfirli ighfirli to kaga tunda mun faɗi ga yadda ake karanta irin wannan sai ka ce rabbi ighfirli ighfirli Allah ka gafarcan wannan ainihin hadisi al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa وقد اختار الدعاء بهذا الامام احمد الامام احمد يذا بيتوا اي الدعاء ده wannan lafazi na addu'a وقال اسحاق بن راويه اسحاق بن راويه yace in sha aqala zalika salasan in mutun ya so a cikin tsakanin sujuda din nan to sai ya fadi wannan zikiri so uku wa in sha in kuma ya so sai ya ce allahumma ghfirli sai wannan ta kasa kenan wanda aka kawo amma mun fahimci wannan ko kuma wannan ta sama din lianna kilahuma domin dukkanin su biyun nan da aka karanto yuzkarani anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bainas sajdataini an samu su daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin su a tsakanin sujuda guda biyu ash-shaykhul allamatul albani yace kaza fi masailil imami ahmad wa ishaq ibn rawiya yace haka na dauko wannan magana a cikin littafin da ya tattaro tambayoyin da ake wa imamu ahmad da shi da ishaq dan rawiya riwayat ishaq al-marwazi wanda yake ishaq al-marwazi shine ya ruwaito a cikin safati tasi'a ashar shafi na 19 wa kana yaquluhuma fi salati al-layl to wadannan zikirori guda biyu annabi ya kasance yana yin su ne a cikin sallar dare ma'ana in ya dago daga sujuda kafin ya koma daya sujudar to dukkanin biyun a sallar dare aka samu kadai sai ya yi bayani a kafa yace wala yanfi zalika mashru'iyyatu hadhihi al-awrad fil fard, cewa annabi yana yi ainihin a sallolin dare fa wannan ba zai kore kuma yace cewa shari'a ta yadda ayi a ainihin wato salloli na farilla ba, la adamu wujudul farqi bainahu wa bainan nafl, saboda babu wani abu da ya bambanta tsakanin wannan sallah ta dare da ainihin wato salloli na farilla akan wannan mas'ala. Wa bihadha yaqulu ash-Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq, wannan fatawa da muka fadi cewa tunda an samu annabi ne a sallar dare to za a iya akwai ta sallah ta farilla, al-Imam Shafi'i da Ahmad da Ishaq da rawiya sun bada fatawa akai. Yarawna anna hadha ja'izun fil maktubati wat tatawwu, suna ganin cewa yin wannan addu'a tsakanin sujuda guda biyu ya halatta a cikin sallar farilla da ta nafila, kama hakahu Tirmidhi, kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya bada labari. Wa dhahaba ila mashru'iyyati dhalika al-Imam at-Tahawi aidan, al-Imam at-Tahawi shi ma har wayo ya tafi akan cewa yin haka din shari'a ne, ko da a sallar nafila aka ce ta dare annabi yake amma an ka a farilla ba komai. A ina Imam at-Tahawi ya faɗi wannan? Fi mushkil al-athar, a cikin littafin shi mai suna Sharh Mushkil al-Athar. الشيخ الألباني يقول النظر الصحيح يؤيد ذلك كيكاوان بنتكي دا كيكاوان دوبي ما ينا ترففت شيء وادن كود ايكا انا فلا اكتي النبي يعني امان ان يأفر الله باب ليسي لأنه دومنك وليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر باب ونولي اتكين صلى واندبع شرعا كذكري اتكين شبا معنى قوة تقبع تصلى وعقوي الى الذكر دا اكي سيدي كأي ابن دا ذاك ذو ذاك زأنان دبكتان a cikin jinafatul istiraha kan ba a samu wani zikiri daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a cikin sallolin farillai da nafilfili na yau da kullum, sai dai a cikin salatul tasbihi, anan ne aka samu a wurin jinafatul istiraha akwai zikirori da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake, amma ba haka ba ko ina a cikin sallah to akwai wani zikiri da ake, amma wajen jinafatul istiraha a sallolin farillai na yau da kullum da kuma sallolin nafilfili to wannan ainihin wato ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi abin nan ba a samu daga annabi cewa annabi yana yin wasu zikirori a wurin ba, don haka sai malam ya ce bayan bagi an ya kuna kadhalika al-amru hahuna, don haka ya kamata ainihin sai a ce al'amarin ya kasance haka anan, ma'ana tunda dai kasancewar wannan mas'ala ta yin addu'a a tsakanin sujuda guda biyu ba a samu a wata sallah ta farilla annabi yana ba sai a sallolin dare, kuma ya zama salloli din nan ko ina akwai wani zikiri to ya kamata anan ma ya zama ainihin akwai wani zikiri a cikin sallolin farilla din, sai ya ce wa haba bayyinun la yakhfa, wannan magana a sarri take ba boyayya bace insha Allah. Thumma kana yukabbiru, sa'annan kuma annabi ya kasance bayan ya gama waɗannan zikirori a tsakanin sujuda guda biyu sai yayi kabbara, wa yasjudu sajdata thaniya, sai yayi sujuda ta biyu, wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim sun rawaito shi. Wa amara bidhalika al-musi'i salatihi, kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarci wannan mutum da yazo yana batacciyar sallah da cewa eh shi ma ainihin wato yayi sujuda, yayi kabbara, yayi sujuda ta biyu din. Wa qala lahu ba'da an amarahu bi liqmi inani baina sujudataini kama sabaqa, bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarci wannan mutum da cewa ya natsu a tsakanin sujuda zuwa sujuda kamar yadda bayani ya gabata a hakan haka. Thumma taqulu, sai annabi yace sa'annan in ka dago daga sujuda ta farko kana tsu kafin ka koma ta biyu, sa'annan sai kuma kace Allahu akbar, thumma tasjudu, sa'annan sai kai sujuda ta biyu kenan, hatta tatma inna mafasiluka, har sai gabobinka sun ainihin wato natsu, kowace ainihin gaba ta natsu ta koma ainihin yadda take. Thumma fa'al zalika fi salatika kulliha, to haka zaka yi a cikin dukkanin sallolinka. Mun fahimta, domin nan shi ne ƙarshen inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyar da ainihin musi'i sala daga cikin gaɓoɓi na ainihin sallah. Abin da ya rage yanzu shi ne sai wajen ɗagowa daga sujuda ta biyu kawai, don haka sai ya ce to sai ka yi sallar ka haka duk baki ɗaya, tunda an koya mishi sujuda farko an koya mai ta biyu, yanzu yana cikin sujuda ta biyu, abin da ya rage nan gaba kaɗan ne kawai zaka ji an zo mishi ƙarshen sallar, sai ya ce to daga haka kuma sallar ka ta ƙare, sai ka ci gaba da kowace raka'a sai kai mata haka. To dan gane da kwatankwacin wannan hadisi a jiya da muka zo karantawa can da ainihin aka ce hatta yarji'a kullu azmin, a wurin babu wujubi litmi'inani baina sajdataini, wannan kalma kullu azmin haka take, amma jiya sai ne su daddaba ka sai na karanta ta kullu izamin, ba izamin bane, ba jam'i bane, azmin ne. Allah ya shiryar da mu. To wannan ainihin hadisi cewa annabi ya umarci al-musi'u salatihu, da cewa ga yadda zai al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi, wal hakim wa sahahahu, حاكم ما يرويت وانا حديثي كما ينغن تاشي ووافقه الذهبي الامام الذهبي يا موافقه ده حاكم اكن cewa wannan hadisi sahihi ne waziyadatu qarin da ka gani a karshen hadisin gashi nan shine kaga yake waye shi da wani kausi yace summa fa'al zalika fi salatika kulliha ko wannan qarin an samu lil bukhari wa muslim a cikin riwaya bukhari da muslim amma a riwayar abu dauda da hakim to iyaka farkon magana ce kawai wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarfa'u yadayhi ma hadha takbir ahyana wani lokacin manzon Allah ya kasance yana daga hannayen shi tare da wannan kabbara wace kabbara kenan kabbara ta tafiya sujuda ta biyu an fahimta bayan da ya gama zikirorin tsakanin sujuda me ya rage sai Allahu akbar ya tafi sujuda ta biyu ko wani lokacin sai ya daga ainihin hannun shi kamar yadda muka karanto bayani akan haka kuma shine yanzu wannan gaban ma ake ƙara bayani akan haka wannan hadisi al-Imam Abu Awana ya ruwaito shi wa Abu Dawuda da al-Imam Abu Dawuda bi sanadaini sahihaini dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi da hanyoyi isnadai guda biyu dukkan su hanyoyin ingantattu ne wa qad qala bi hadha ar-rafa Ahmad wa Malik wa Shafi'i fi riwayatin anhuma al-Imam Ahmad ya bada fatawa da daga hannu din nan a ainihin wato yayin tafiya sujuda mun fahimta mun karanto a jiya cewa a ko ina Imam Ahmad yace haka kuma Malik da Shafi'i a cikin wata riwaya da aka yi daga wurin su ma'ana suna da riwayoyi biyu a wata riwaya da farko suka ce kada a daga hannu yayin tafiya ko dagowa daga sujuda daga baya kuma sai suka bada fatawa cewa a daga shi yasa kaji ya ce wa Malik wa Shafi'i fi riwayatin anhuma الضمير هنا يعود الى الشافعي ومالك لانهما اقرب من فهمت ده امام الشافعي ده امام مالك سو suka fi kusa da wannan wakilin suna da yace fi riwayatin anhuma ma'ana shi imam ahmad riwaya daya ce ta daga wurin shi cewa ne a daga hannu a ko ina mun karanto ta ajiya amma imam الشافعي da مالك su wata ran sun ce a daga wata ran suka ce kada daga shi yasa malam sai yace to a cikin wata riwayar da aka samo daga gare su sun ce a daga din to dan haka tunda wannan magana ita ta dace da sunna sai malam ya tabbatar da ita ne fanzuru ta'liqa ala safati alwahida wal 50 wal 100 yace ka dubi ta'liqin da yawa a shafi na 151 a wannan sabon bugu kenan ko raqamin salis a cikin lamba ta uku mun karanto shi a jiya jama'a mun fahimta dangane da daga hannu a yayin tafiya sujuda ko dagowa ainihin daga sujuda to wannan mas'ala ce wanda yake na daga cikin abubuwan da suka tabbata a sunna amma kuma mun waye gari mafi yawanci mun gaba a yin haka a sallolin da ake a kasar nan to wannan dai kuskure ne saboda ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda ya tabbata mafi yawancin lokaci annabi yana daga hannayen shi yayin tafiya sujuda ko yayin dagowa daga sujuda to shikenan wani lokacin kai ma sai kai haka nadiran daga cikin lokutan ka ɗan kaɗan sai zama in ba kai ba babu laifi amma matukar ka daga hannu din dai ka bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimci wannan to wanda ke son ƙarin bayani akan haka yaje ya samu littafin al-muhalla na al-imam ibn hazm al-zahiri da kuma littafin ainihin sunan tirmidhi sharhin al-sheikh ahmad shakir mujalladi na biyu da littafin fathul bari sharhin sahih al-bukhari da kuma littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na shi muhammad nasiruddin al-albani zaka ga cikakken bayani dangane da haka bayan dai ka ji ga manyan littafan da suka ruwaito haka to waɗannan na gaya maka ne dan ka je ka ga sharhi dangane da hadisan domin me yiwa kai ka karanta wani hadisi abdullahi dan umar ya ce annabi baya daga hannu tsakanin sujuda guda biyu to mun yi bayani dangane da wannan hadisi a karatutukan baya da so gabata Allah ya shirye da mu وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم akasance duk abin da yayi irin abin da yayi a cikin sujuda farko to haka yake a wannan sujuda ta biyu duk zikirorin nan da yadda yake sujuda da komai duk iri ɗaya ne thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sa'annan sai annabi ya dago kanshi yana mai cewa Allahu akbar kamar yadda muka faɗa a jiya ba wai jan kabbara ake a ce Allahu akbar a wannan bid'a ne sunna zai kace Allahu akbar shine mukabbiran wannan hadisi yace muslim ya ruwaito shi wal bukhari to cewa muslim ya ruwaito shi ma'ana ya fara gabatar da muslim kenan ko to wannan kuskure ne ya faru dangane da inji dan haka a tsohon bugu na safati salati ko wannan kuskuren bai faru ba sai ainihin yace kawai bukhari da muslim amma a sabon bugu sai ya fara gabatar da muslim to gabatar da Muslim akan Bukhari sai dai in ya zama akwai matsala kamar a ce Bukhari ya ruwaito wannan hadisin ne ba a cikin Sahihul Bukhari ba kamar a cikin wani littafi nashi kamar Juz'u Raf'il Yadayni ko a cikin At-Tarikhul Kabir ko At-Tarikhus Saghir ko a cikin Khalqu Af'alil Ibad ko wani littafi daban amma matukar Bukhari ya ruwaito hadisi cikin Sahihul Bukhari to in zaka hada shi da Muslim sai ka fara cewa Bukhari sannan ka ce Muslim ba za ka ce Muslim sannan ka ce Bukhari ba zama mun fahimci wannan dan haka wannan kuskure ne inji ne ya gabatar din amma al-Bukhari wa Muslim ya kamata ainihin ya zama Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wa amara bi zalika al-musii salatihi fa qala lahu ba'da an amarahu bi sajdati thaniya kama marra kuma annabi ya umarci wannan mutum wanda yazo yana yin batakiyar sallah da annabi ya umarce shi da yin sujuda ta biyu kamar yadda bayani ya gabata sai ya ce thumma yarfa'u ra'sahu fa yukabbiru sannan sai kuma ya dago kan shi ya kuma ce Allahu akbar din a yayin da ya dago kan wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Dhahabi Hakim ya inganta wannan hadisi Dhahabi ya dace da ainihin Hakim akan wannan hukunci wa qala lahu sannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da wannan mutum thumma sna' zalika fi kulli raka'atin wa sajdatin sa'annan haka zakai a cikin kowace ainihin wato raka'a haka zakai a cikin kowace sujuda kun ga ya karantar da shi sallah tun daga ainihin kabbara harama har zuwa ainihin dagowa daga sujuda ta biyu ko to wannan mutum ina son kowa ya fahimta shine ake kira Khallad ibn Rafi malaman fiqhu kuma suna kiran shi al-musii salatuhu mutumin da yazo yana yin batakiyar sallah to wannan ainihin mutum annabi ya koyar da shi abubuwan da suke farillai ne da abubuwan da suke wajibai wato abubuwan da suke farillai da abubuwan da suke sunnoni masu ƙarfi amma dangane da abubuwan da suke nafilfili ne a sallah ko sunnoni ne mustahabbai to annabi bai koyar da shi ba jama'a mun fahimci wannan domin an samu wasu ɗan bid'a suna kafa hujja da wannan hadisi na al-musii salatihi suna cewa ai yanzu a cikin wannan hadisin ina aka gabana akan runguma hannu a kirji ina aka ga magana akan jilsatul istiraha ina aka ga magana akan kaza to babu dai magana akan ainihin wato abin da ya shafi runguma hannu a cikin wannan hadisi domin runguma hannu a cikin ainihin a cikin sallah sunna ce mustahabbiya babu ainihin jilsatul istiraha a cikin riwayar wannan hadisi wanda ta inganta abin da yasa ka ji na ce wanda ta inganta don akwai riwaya wanda take shazza ta zo a cikin Sahihul Bukhari a cikin Kitabul Istizan cewa annabi ya karantar da shi hadda jilsatul istiraha wannan riwaya ba daidai bace abin da ke daidai shine annabi bai karantar da shi jilsatul istiraha to in kace zaka dauki wannan hadisin kace shine zai zama maka madogara kace to tunda ba a samu kaza ba a cikin ainihin wannan hadisi to wannan ya nuna babu kaza din nan kenan to ka fadi kuma ya nuna zunzurutin jahili ne kai game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka bai halatta kai magana a cikin ilimi ba domin babu wani hadisi kwaya ɗaya rak da ya bayyana sallah gaba ɗayanta babu wannan hadisin ko kwaya ɗaya a musulunci ya kamata ka san wannan hadisi kwaya ɗaya wanda ya bayyana sallah annabi gaba ɗayanta babu shi wannan sallah ta annabi da ta gani hadisai ne aka ɗibo ruwayoyin sahabbai aka tattara sannan suka fitar da sallar guda ɗaya don in aka ajiye mutum kwaya ɗaya a gabanku aka ce kowa ya yi bayani game da wannan mutum ba ni tunanin akwai wanda zai iya bayyana mutumin nan gaba ɗaya sai ya rage wani abu dole to yayin da ya rage wani abu to wani kuma ya faɗi wannan abin in ka ɗauko ka haɗa sai ka waye gari kai ka fahimci mutumin kenan gaba ɗaya to haka waɗannan sahabbai wannan ya zo bayani akan farillai a sallah don haka riwayar shi sai ya ce yana sufanta sallah annabi amma sai ka ga farillai ne a ciki bai wa sai ka laluba ba ka ga tahiya ba to wannan ya nuna kenan annabi bayan tahiya a sallah sai a ce a yana yi saboda wani hadisin ya bada labari to aka hada waɗannan hadisan to haka ake a shari'a jama'a mun fahimci wannan dan haka rashin samun jilsatul istiraha a cikin hadisin al-musii salatuhu ko rashin samun qabdu ko rashin samun ajinu dunkula hannu wannan duk bai nuna babu su ba akwai a wasu hadisan in ko ka ce hadisin al-musii salatuhu kawai zaka yi aiki da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai koya mishi iqama ba don fahimci wannan ai annabi bai koyar da shi zikirorin cikin ruku'u da sujuda ba da zikirorin da ake yin an dago daga sujuda
abubuwa da dama ga sunan annabi koyar da shi ba. To shin ana nufin kenan ya halatta in ka tashi sallah sai kai irin wannan sallah? To yanzu wannan ba shine kala kato ba, ba shine aqida ɗin tafsiri ne ba, waɗanda za su ce ai qur'ani abin da ya kawo dangane da alwala shine ne wanke fuska da hannu da shafar kai da wanke kafa, a ina aka ce a shafi kunne babu a qur'ani, a ina ne aka ce a kurkure baki babu a qur'ani, a ina ne aka ce a shaki ruwa babu a qur'ani. Sai suka ce to dan haka ba za a yi ba, sun manta cewa wanda yazo da alqur'anin yayi alwala ko bai ba yayi. To yaya yayi? To yadda yayi din nan shine abin da irin alwalar da alqur'ani yake nufi, in ba irin ta kai ba ta yi ba. Shi yasa in ba tashi ku kai kuke karatu ba, irin waɗannan zindikan suna nan suna yawo, suna nan suna da daba a samuru a nan zaria, suna da daba ainihin a shika shatta, wato shika ta hanyar huntuwa, suna nan suna yaɗa wannan munanan aqidoji nasu. Za su yi sallah ba su ce babu tahiyya, me yasa? Saboda babu ainihin tahiyya a cikin alqur'ani. To waɗannan irin mutane dama fa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da Allah bai nuna mishi ba, yace inna Allaha zawaliyal arba fara'aytu inna Allaha zawaliyal arba fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Allah ya miƙe min ƙasa, ya bude min ita gaba ɗaya sai da na gaggabacin ta da yammacin ta, duk wani irin fitintunun nan da za su zo su faru ƙarshen duniya sai da Allah madaukakin sarki ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam. To wata rana sai aka tafi yakin Khaibar, sai wani bayahuda ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, yanzu daidai ne ku kama matanmu ku bubbuge su ku shiga gidajenmu babu izini, ku ibi abincinmu da 'ya'yan itatuwanmu ku ci ba tare da izini ba? Manzo Allah ya ce ba daidai ba ne. Ya ce to ai mutanen ka ga su can su ne mana. Manzo Allah ya tara su ya musu wa'azi, ya ce jama'a kowa ya yi hankali fa, kada ƙarshen duniya in zo in samu wani mutum ya kashin jiɗe a kan gado ya ce mu abin da ya zuwa qur'ani kawai za mu yi aiki da shi, babu ruwanmu da wani abu sabanin haka. Manzo Allah ya ce ku sani da cewa Allah ya bani alqur'ani kuma ya hada mini da wani abu wanda yake kwatankwacin shi ko kuma ma ya fi shi bayani. Sunna kenan. Alqur'ani in ya zo ya bada shari'a sai hadisi sai ya zo ya kara bayyana ta ko ya kara ainihin wasu bayanai na shari'o'i a ciki. To abin da ya rage kawai a dubi wannan hadisi ya inganta. Dangane da Qur'ani me yasa ba a bincikar ya inganta ko bai inganta ba? Saboda wannan kafallahu almu'minina alkitab. Allah ya tare wa musulmi wannan yakin, yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna. Mu muka saukar da alqur'ani kuma mu zamu tsare shi. To tun a zamanin sahabban da aka karantar da alqur'ani sai suka zage suka tsaya suka tattara alqur'ani din suka rubuta shi kamar yadda Allah ya saukar da shi. Dan haka yanzu ya rage duk kira'ar da kake ko riwayar da kake, to ka samar mata isnadi. Kira'ar Nasi'u kake, riwayar Qalun, riwayar Wars, kana kira'ar Hamza ne, kana kira'ar Asim, kana kira'ar wane ne, duk kira'a ko riwaya da kake, to abinda ake bukata ka samu isnadin ta. Kuma Allah ya saka wa sarki fahad da alkhairi, ya dauki waɗannan Qur'anai baki ɗaya da waɗannan riwayoyi duk ya sa an buga su kuma an tabbatar da isnadin su a bayan ainihin shafi na ƙarshe. Kowanne ga isnadin ta yadda aka yi wannan kira'a ta tabbata daga sahabi kaza zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kan mala'ika Jibril har zuwa kan Allah Ubangiji wanda ya aika mala'ika Jibril zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka babu shakka akan duk wani alqur'ani da ke bayan ƙasa gaskiya ne, daidai ne, duk wanda ainihin ya musu shi ko ya musu wani harafi daga ciki wannan mutum ainihin ya zama kafiri. Jama'a mun fahimci wannan, duk waɗannan Qur'anai da riwayoyi da kira'o'i da ake karanta su daidai ne, duk wanda kuma ya je ibo wata shazzan kira'a, wata kira'a da bata inganta ba, to wannan shi ya je ibo halaka. Amma duk waɗannan Qur'anai da kaga an buga su sai dai ka samu wannan alaramma bai iya karatu ba, to ba cewa ba kai wannan yana yin karatu mugun karatu ba, shine mugun shine bai iya ba, amma ba Qur'anin bane. Muguntar daga wurin shi ne ta faro, shigantakar daga wurin shi ne, rashin iya karatun daga wurin shi ne, amma Qur'ani daidai ne, gaskiya ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan kenan. Wannan hadisi da muka kawo yana cikin sunan Abi Dawuda. Don haka sunna ta zo don ta sharhin Al-Qur'ani kuma ta kawo wasu shari'o'i daban. Don haka sunna sai da ta tsaya ta fede komai. To don haka ba daidai bane ka ce ainihin ba za ka yadda da ainihin hadisi kaza sai dai hadisi kaza ba, matukar sun inganta dole ka yadda da su. matakar kuma hadisi yazo yana karin bayani akan wata aya lallai dole ne gare ka ka yarda Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qala lahu sai ya ce da wannan mutum thumma sna zalika fi kulli rak'atin wa sajada haka zaka a cikin kowace raka'a da kowace sujuda fa idza fa'alta zalika in har ka aikata haka kamar yadda na nuna maka faqad tammat salatuka sallar ka ta cika daidai wa daida wa in anqasta minhu shay'a in ka rage wani abu cikin abin da na koyar da kai anqasta min salatuka to ka rage ainihin daga cikin sallar ka wannan ainihin wato hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi wa Tirmidhi ma ya rawaito shi wa sahahahu al-Imam Tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan kuma annabi ya kasance a wannan wurin ma wani lokacin yana daga hannun shi ina ma'ana wannan wurin kagowa daga sujuda ta biyu zuwa jilsatul istiraha ma wani lokacin sai annabi ya daga hannun shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ainihin hadisi gashi kamar yadda ainihin malam ya faɗa Abu Awana wa Abu Dawud su ne suka rawaito shi bi sanadaini sahihaini da isnadai guda biyu dukkanin isnadan guda biyu masu inganci ne wa qad qala bi hadha ar-rafa al-Ahmad wa ma Ahmad wa Malik wa Shafi'i fi riwayatin anhuma al-Imam Ahmad da Maliki da Imam Shafi'i duk baki ɗayan su sun bada fatawa da ainihin wannan daga hannun amma Imam Shafi'i da Malik a cikin wata riwaya ce kamar da yadda ne bayani a baya jama'a mun fahimta ko waɗannan bayanai mun karanto su suna cikin littafin Tarhu Tafrid ne na al-Imam al-Iraqi jama'a mun fahimta duk waɗannan zantutuka da Sheikh al-Allamatul Albani yake gane yana kawo dalili ne fa to karka je wai kana saboda kana ganin girman wani yaje kai ya ce maka ƙarya ne kuma kawai kana girgiza kai kai shiru wannan mutum dan bid'a ya ci mutuncin sunnar annabi a gaban ka kai shiru ba shi da wani girma tunda ya soke shari'a sai ka ce to shi wannan malami ya ce gashi a duba littafi kaza yanzu kafin ka ƙaryata malanta shi ka shiga ka dauko min wannan littafin ka duba mai ya ce bai da shi to malam baka da shi ya kai ka ƙaryata kai ka shiga cikin balkar zabubin da malam yuhitu bi ilmihi ma'ana tunda karatunka bai kai ba shikenan sai ka ƙaryata ma'ana haka ake yi kuma Allah ya yi muku baki irin ku duk mutumin da ya ƙaryata abin da karatun shi bai kai ba yana da wahala daga baya ko ya ga gaskiya ya yarda saboda Allah ya ce wa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qablu babu yadda za a yi su dawo su gaggata kuma abin da suka ƙaryata da farko tunda da farko kafin ai wata ka ce ƙarya ne sai Allah sai ya toshe zuciyarka ko ka ga gaskiya wa in yara sabilar rushdi la yattakhizuhu sabila kana ganin gaskiya sai ka ƙara rikida ka ƙara zama batacci dan haka ake son duk abu in yazo ka tsaya ka natsu a lokacin da annabi ya miƙe fara da'awar musulunci mutanen Makka sai abin ya musu nauyi domin da sayyidina Umar ne yazo ya ce ni annabin Allah ne mutanen Makka kai tsaye baki ɗaya za su ce ƙarya kake da Abu Lahab ne za su ce ƙarya kake saboda dama an san sa a sharare ne a jahiliya sayyidina Umar dan tauri ne a jahiliya ma'ana ƙaura ne yanzu ƙauran angoku in yazo ya ce ni ka sai ka ce ka da Allah tashi ka ba mu rira ne dan tauri ne ka gani to amma irin sayyidina Uthman irin sayyidina Abubakar irin sayyidina Umar ai irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan dama tun a jahiliya mutane ne kammalallun mutane sai suka zo suka faɗi magana ko sai maka nauyi kana jin shakka ka ƙaryata duk mutanen Makka sai suka kasa ƙaryatawa sai kawun annabi mai suna Abu Lahab sai yayi jur'a yayi mummunan ƙarfin hali sai ce Allah wadaranka ya Muhammad yana yana nuna shi da yaba shine Allah ya rama mishi sai tabbat ya da Abi Lahab wa tabbe hannun nan na Abu Lahab ya shiga uku ya lalace ya kade wa tabbe shi kanshi Abu Lahab ya shiga uku ya lalace ma agna anhu maluhu wa ma kasaba da dukiyar da ya tara da komai nashi ba za ta wadatar mai komai daga azaba Allah ba wan uban annabi ne uban sa ɗaya da uban annabi kuma amma kana jin yadda Allah ya fata da shi tunda ya taba annabi Muhammad to duk wanda ya taba annabi Muhammad yanzu ya taba sunnar shi to ya tabo annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bashi da daraja ko min qala zarrati darajar shi shine sassautawa annabi in an ce annabi yace ya dubi girman wannan mana dukkanin su din nan da suke wa sunna raddi fa sun taba yi wa wani dan iska goho ya faɗi magana ba dalili sun saurara
sun bi shi sai daga baya Allah ya shiryar da su bincika suka gani kai na hadiyar halar da su ba duk ba sun saurara mishi ba ya kwashe su da gudu a yanan garin ya kwashe su da gudu yanzu kuka ce kun tuba to kun iya saurara wani kato da za ku iya saurara manzon Allah ba wanne irin mummunan imani kenan ma'ana bi isama ya amurukum bihi imanukum imanin kenan da kuka ce kun yi da sunna da san kun iya bin wani zindiki ya zama yanzu kuma a ce annabin Allah za a ce sunna shi ta ce amma kafin a rufe baki wai har a ce an kafa ɗan kwamiti wai kuma wai kai ne ɗan agajin da za a ce duk wanda ya wannan sunna wai ka fitar da shi kai ƙarfin banza wallahi ƙarfinka zai ƙare a wuta haka ce kace ina la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi hadithun sahihun rawahu ahmad la ta'ata li makhluqin liman ni in dauki wani saboda yayi nafila ana sallar juma'a in fitar da shi kada Allah ya mini irin wannan agajin dan Allah ya maka wannan agajin ka dauki mutum kai wurgi da shi saboda yayi sunna wallahi ka shiga uku kai ba dan agaji bane Allah bai agaje ka ba da kai gandakatar ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk yadda baka so to daure Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa fanzur ta'alika ala safhati al-wahida wal 50 wal 100 raqam al-thalith sai ka duba shafi na 151 lamba ta 3 jama'a mun fahimci wannan kamar da yadda muka karanto a baya to waɗannan daga hannaye kenan a wurin sujuda ko wurin dagowa daga sujuda ko ainihin makamantan su shi yasa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muka faɗa sahabbai kwatankwacin sahabi 10 suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga hannu yayin sujuda ko yayin dagowa daga sujuda shi yasa babu kada wani dalili da ainihin ba za ka yi ba kai shine zaman ka lafiya oho ne kai dattijo ne kai yaro ne mace namiji kowa haka za a rinka yi so ake ayi canji jama'a ba sai an zubda jini ba wallahi in dai sunna annabi ce ba sai ta zubar da jininka ba a abin nan kai ba ka ce mumini bane kai ba kana kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ba to abinda alqabi iyar ya fadi a cikin ashifa yace wa alamatu mahabbatuhu ittiba'u sunnati yace in dai alamar gane wai kai kana kaunan manzon Allah to a ga kana bin sunnar shi mawaki yace law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu da da gaske ne kake kauna annabi da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda kake so ya gaya maka magana ji kake yi ka dubi budurwa saboda tana son wani sai ta je wani ba ta kaunar shi sai ta karbo abin hannun shi sai ta zo ta kawo wannan da take so wannan baya bata kosisi amma saboda so ya shiga wannan kuma yana dibowa ya bata amma bata kaunar shi sai ta dibo ta kawo wannan ko kuma in wannan da take ki yayi in ta shiga gida sai ta ce wanda take so ne yayi sai a hada ki ne wancan da yayi din a ce ba shi ba saboda kawai kiyayya wannan kuma saboda soyayya kadai an dibi gwaninta wani an yi ba wani mun fahimci wannan da kyau ko jama'a saboda haka za a rinka yi sai ka je ka koya ƴaƴanka ka koya matanka so muke yi duk baki ɗaya haka za a canza jama'a yaranka ƴan kanana din nan sai ka ce a ku rinka yi haka aka samu daga annabi addinin mu kenan mu kan gidan mu kenan ka sa wannan ya zama kan gidanku da mai wa kan gidanku bid'a ce aka sa tuta to yanzu sai a kwanta wannan bid'a sai a nada kan gidanku ya zama sunna Allah ya shiryar da jilsatul istiraha sai kuma jilsatul istiraha wannan kalma haka ake fadanta in ta zo ita kadai sai a ce jalsatu amma in ta zo a hali irin haka na ainihin idafa sai a ce mata jilsatu ai mata kasara jilsatul istiraha wato zaman hutu wannan zama malamai ne na fiqh suka sanya mishi wannan zama ma'ana yayin da ka dago daga sujuda to ka san mutane sai su wuce kai tsaye zuwa sama kawai to kuma wasu suna yin haka ne saboda haka suka ga ana yi ba su da dalili daga Allah ya ce ko annabi ya ce ko fata wani malami to kaga waɗannan haulai huma balluna waɗannan batattu ne domin suna yin addini ne ba tare da dalili ba to amma akwai waɗanda suke su suna yi ne akan dalili mai rauni shine ko sun dogara da wasu hadisi waɗanda za a zo ai bayani akan su ba su inganta ba ko kuma sun dogara akan fatawar wani malami kamar misali mai risala da yace in ka dago daga sujuda ta biyu sai yace faqum kama anta ka miƙe kawai daga sujudan nan ta biyu to sai ka miƙe kamar yadda kake masu sharhi duk baki ɗaya suka fassara da cewa ai kada ka zauna dangin fatul istiraha sai shi al-sheikh Ahmad al-Gumari da ya zo sharhin risala mai suna ainihin masalikud dilala sharhi ne wa risala da ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk inda mai risala ya faɗi wata mas'ala in ya dace sai ya ce dalilin wannan mas'ala Allah ya ce annabi ya ce duk inda mai risala ya faɗi wata magana in bai dace ba sai ya ce wannan magana ta mai risala ba ta da asali misali kafin mu kawo ga wannan bari mu buga misali akan wata mai risala yake mutumin da ke azumi sai ya manta ya ci abinci sai ya ce azumin shi ya kare zai rama guda daya sai wannan malami ya ce a'a ba zai rama guda daya ba saboda annabi ya ce wanda yake azumi sai ya ci ko ya sha da mantuwa babu ramuwa akan shi babu kafara wannan hadisi Bukhari da Muslim da Hakim suka rawaito shi sahihin hadisi ne sai to kaga nan ya bangaza wannan magana to haka da yazo wannan magana ta mai risala cewa ba za a yi jilfatul israha ba sai ya ce a'a za a yi bayan jilfatul israha ta tabbata a cikin hadisai ya kawo hadisai waɗanda za mu zo mu bayani akan su insha Allah sai kuma ya ce cikin malaman malikiya akwai manyan malamai waɗanda sun tabbatar da ita kama ainihin Ibn Abdul Hakami da kuma al-Imam Abubakar Ibn al-Arabi al-Imam Abubakar Ibn al-Arabi ma da yazo cikin littafin shi sharhin Tirmidhi mai suna Aridatul Ahwazi sai ya dauko wata magana da malaman fiqhin malikiya suka yi kun san malaman fiqhin malikiya sun ce idan ka zauna a raka'a farko ko ta uku da mantuwa sai suka ce sajada ba'da salami mutum zai sujuda ba'di saboda me yayi kari a sallah sai shi Ibn al-Arabi yace abin mamaki ne malaman fiqh suka faɗa haka yace bayan an samu annabi yana yin wannan zama ma dan sunna to kuma a ce in kai kai da mantuwa wai har sai kai ba'di yace wannan magana kuskure ce sharhin Tirmidhi ne bayani zai zo zamu tsaya zamu tattake wuri akan wannan mas'ala abimu a hankali duk mas'alolin da suke saka muku shubuhi da iznin Allah za a bi a warware su amma so ake kai hakuri tukuna sa'annan daga ƙarshe ka sani da cewa waɗannan malamai ɗan bid'a kamar yadda na faɗa a jiya yadda muka sha alwashin zamu raye sunna haka suka sha alwashin za su raye bid'a dan haka duk inda aka faɗi wata sunna sai sun kawo shubuha akai to baka da yadda za kai baka mallaki bakin mutane ba abinda ake so kai ka faɗi gaskiya kuma ka tabbatar da gaskiya da dalilanta in yaso kuma Allah shine madaukakin sarki zai zartar da abinda ka faɗa in gaskiya ne amma cewar wai zaka iya gamsar da su wallahi tunda Allah ya riga ya batar da su ala basiratin suka yi wa kansu jafa'i duk sa'an da kace mu mu ne zamu kaza daga ƙarshe ka zo Allah ya gada kai gane ƙarya kake baki ɗaya duk inda ka ga gaskiya sai Allah ya cusa wa zuciyarka duhu sai ainihin ta mai da wannan gaskiya bata fado da kawai Allah ya nufe ka da halaka dan haka ake son kullun ka rinka yi addu'a Allah ya shiryar da kai Allah ya ƙara maka shiriya in ba haka ba sai ka ga shekara 20 da suka wuce kafi kowa fada akan sai an yi aiki da sunna kana da zafin bin sunna lokaci guda sai ka ga Allah ya batar da kai ya zama kai ne shugaban masu fada da sunna kai ne shugaban yan bid'a dan haka Allah yake ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku mu'mine ku rinka amsawa Allah da manzon Allah da ainihin wato abinda yake suke kiran ku abinda zai rayar da ku wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani da cewa Allah na shiga zuciyar mutum fa tsakanin zuciyarka da kai kanka sai sha makance ka kasa fahimtar gaskiya wa annahu ilayhi tuhsharuna ku san cewa ga Allah zaku koma ma'ana biyayyar da kake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na taimaka maka ta ainihin sa duk abinda yazo maka na shari'a sai kaga ka fahimta Allah yake ya in tuti'uhu tahtadu in har kuka yi manzon Allah biyayya Allah zai shiryar da ku duk inda kuke bin manzon Allah sai kaga in kana bin annabi ko duk ilimin da wani zai share yana yi shekara uku wallahi a cikin wata shida kai sai kai shi ka fahimce shi amma wallahi kai ka sarkafa kanka bid'a ba ku ganin su ga sunan sai a ce mutum ya shekara 60 bai sauke muktasar ba wallahi ba shekara 60 ba 600 ma ba zai sauke ba tunda ya riga ya kimsa dan haka suka ce wai muktasar wai abokin tsufan yara abokin tafiyan manya sai ka samu tsoho shekara 60 yana zuwa yana daukar muktasar sabo karya siye shi hakorin shi na fita kuwa ɗaya fallai ɗaya na fita za su tsufa da littafin haka ake a ƙasar nan saboda ni ba sunna suke nufin su ba amma wallahi da zaran ka lazunta kanka ba wanda ya isa ka bi shi ko wane ne sai manzon Allah sai kuma wanda ya bi shi to shikenan sai kaga duk karatun da yake da wahala sai kaga kai Allah ya sauƙaƙe maka kuma ku gada ku gani in kuna shakka game da biyayyar manzon Allah ka ce za ka yi ta wata shida ka gani kuma ka sa ƙarfin zuciya ka gani daga haka ne wa Allah ya shiryar da kai in kuma Allah ne sai ka dabata bayan ka gama bin shi ka dan fara morewa kuma ka dawo ka bata ka koma kana bin su wani amma jinsatul istiraha sunna ce jama'a, kada wanda ya yaudare ku cewa ai sai an tsufa duk waɗannan maganganun banza ne. Yanzu zaka zo zamu taranto maka su a cikin nasoshi daya bayan daya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Kowa in dan yaron ka yana sallah, matar ka tana sallah, sai kaga daga sujuda ne ke kace a'a koma ba kyau, koma annabi ya ce annabi ya ce ni sallah yadda maza yana yi mun mu ganshi ba. Amma su Malik ibn al-Huwairis, Malik ibn al-Huwairis zamu zo mu ji shi yarwaye wannan hadisi. Annabi ya ce ku yi sallah da ku ganne, yaje muka je muka koyi karatu a makaranta annabi mu samari ne, muka kwana 20 muka koyi karatu, zamu koma gida annabi ya ce to ku koma ku je ku ci gaba da karantar da su sallah, ku karantar da su addini. Yace muka koma, sai na ga aiki ya haukan mun ga kwana 20 mun koyi karatu. Annabi ya ce ni sallah irin yadda muka yane, kuma ya ce mu koyi da su sallah. Yace sai na rinka yawo masallatai masallatai, sai in ce ku zo ba lokacin sallah bane, ba sallah nake so in yi ba, amma daga wurin annabi nake. Annabi ya ce mu koya muku karatu, mu koya muku sallah. Sai zai yi sallah. Ya yake sallah? Yana zama a raka'a farko da raka'a ta biyu. Saurayi ne dan shekara 25, shi kuma tsoho ne, tsoho ne, hakurin shi ya baki fadi. Yasa in ba za ka yi ba ka ce ba za ka yi ba. Kuma wallahi in waɗannan maganganu kun yi su, kun lalata mutane akan bin sunna, duk inda kuka yi su ku je ku tsaya a wannan mimbarin ku ce jama'a abinda muka faɗa da ƙarya muke, ƙarya ne, ga gaskiya ku rinka yi. Ka'ida kenan game da wa'azi akan bid'a. Idan kai wa'azi akan bid'a ka tuba, to ba fa shiru za ka yi ka naɗe a ɗaki kana zikiri da tarbi ba, ƙarya kake. Duk inda ka je ka faɗi bid'an nan tafi, kuma ka je ka faɗi sunna. Shi yasa aiki ne, da dan haka in za ka yi faɗa da sunna kar ka dubi wai wane da ya faɗa ba ka ƙaunar shi. Wane ba ɗan ƙungiyarka ba ne, wane ba ɗan ɗariƙarka ba ne, wane ba bin mazhabarka, kai ba ka ƙaunar wane, ka ƙi jinin shi. Ka dubi wane ne aka ce yana abin da ake so kenan. Kuma dubi wannan magana a ina aka ce a duba, cewa aka tafi ka je ka duba littafi kaza, me yiwuwa kana da littafi. Yaya baka je ka duba ba dan Allah kai ba dan bid'a bane, tsakaninka da Allah kai ba mubtadi'i bane. A ce maka ka ji tsoron Allah, tafi ka je ka duba wuri kaza, sai baka je ka duba ba, sai ka zo ka hau kan minbari, saboda kuna da minbari, kuna da microphone, sai ku ce wannan bala'i da ya dinkaro, jama'a ku yi hankali a kan shi. Duk ba ku kuka yi sanadin waɗannan samarin suka bana 'yan shi'a ba. Ku jawo mutane, ba ku nuna musu tsantsar addini ba, sai a tsaya kawai sai akan maganar 'yan ɗariƙa za a yi. Maganar 'yan ɗariƙa ɗaya ne cikin zunubai miliyan waɗanda musulunci yake son ya kau da su. A magana akan 'yan ɗariƙa, ɗariƙa kaɗan ce cikin abubuwan da musulunci yake son ya kawar, ba wai kawai ita ce za a yi ba. Za a taɓo fannoni ne na musulunci, na rayuwa, na tattali, na siyasa, na komai, sai an yi magana akai, sai an yi gyara akai, ba fanni ɗaya ba. Sai za samari in sun shigo tafiya sai su zauna su ga babu wani abu da za a yi. Amma mutum ya shigo sunna, annabi ne ya ce babu abun yi, abubuwan yi suna da yawa, suna da yawa malam. Duk waɗannan matasan ka je ka bincike su ka gani, sun kowa yana kishin shari'a, yana kishin me za a bi, me za a bi. Su kansu waɗannan 'yan ɗariƙa yanzu jikinsu ya yi sanyi, sun sallama kowane 'yan ɗariƙa yanzu ya tabbatar abin da yake cewa ɓata ne. Girman kai ne kawai ya hana mishi ya fito ƙarara ya furci da cewa abin da yake ɓata ne. Ina za a gane haka? Ka ce mishi ka kawo min dalili ƙarara a cikin Allah ya ce ko annabi ya ce, sai ta zufa yana kama kaman banza. Shi da kanshi ya tabbatar kenan cewa ɓatacce ne, to me za a tsaya na ɓata lokaci a kanshi? Abin da ake buƙatar a zo a suranta mutane yaya annabi ya rayu, to annabi ya rayu to komai nashi sai a tsaya a taɓa. Salawatullahi wa salamu alayhi. Jilfatul istiraha, zaman hutu. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, sa'annan kuma sai annabi ya daidaitu a zaune dafa'an kenan, ya zauna dafa'an shine yastawi qa'idan, sai ya zauna a zaune ya daidaitu. Ala rijlihi al-yusra, akan kafar shi ta hagu. Mu'tadilan, kuma ya daidaitu bayan ya zauna dafa'an din, kamar yadda ake zama na ainihin wato tsakanin sujuda zuwa sujuda, zaman istirash kenan. To haka ake zaman jilsatul istiraha, ba a yi mata wani zama in ba wannan ba, ba a yin ika'u kamar zaman da muka bayani jiya ana yi a tsakanin sujuda guda biyu, ko a yi shi ko a yi istirashu. To jilsatul istiraha sai dai istirash kawai, ka kwantar da kafarka ta hagu ka zauna a kanta, ta dama kuma ka kafe yatsunta su fuskanci alƙibla. To haka annabi yake, hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi, har sai kowane ƙashi ya koma wurin da yake, sai ya natsu, sa'annan sai ya yunkuri sai ya tashi. Wannan hadisi al-Bukhari ya ruwaito shi wa Abu Dawud, al-Bukhari da Abu Dawud suka ruwaito wannan hadisi. Wa hadha al-julus, Sheikh al-Albani yace wannan zama, yu'rafu 'inda al-fuqaha bi jilfati al-istiraha, an san shi a wurin malaman fiqh da cewa zaman hutu. Wa qad qala bihi Shafi'i, al-Imam Shafi'i ya bada fatawa da yin shi. Wa an Ahmada nahawhu kama fi at-tahqiq, an samu kwatankwacin irin wannan magana daga al-Imam Ahmad ma, haka wannan magana ta zo a cikin littafin at-tahqiq na al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi a takarda ta 111 juz'in farko. Wannan littafi Albani ya yi hujja da shi ne kafin a buga shi, amma yanzu an buga shi. Wa huwa al-Ahradi, Albani yace dama Imam Ahmad shine ma ya dace da wannan sunna. Zaman jilsatul istiraha ya dace da shi, dan me lima urifa anhu min al-hirsi ala ittiba'i sunnah allati sun'a ala ittiba'i sunnati allati la mu'arida laha, saboda yadda aka san Imam Ahmad da kwadayin bin sunna wadda babu abin da yake karo da ita. Babu wani hadisi wanda yake karo da hadisin jilsatul istiraha, babu shi. Wai a samu a cikin hadisi cewa annabi ya yi sallah da yi ta ba, ko annabi ya ce kada a yi ta, babu wannan hadisin a cikin duniyar ilimi. Amma ka bi mu a hankali, za a tabbatar maka insha Allah. Wa qad qala ibn Hani fi masailihi an al-Imam Ahmad, yace haqiqa al-Imam Ibn Hani ya fadi a cikin littafin shi wadanda yake fatawayi ne, tambayoyi ne daga al-Imam Ahmad, a cikin juz'in farko Shafi na 57 yace ra'aytu Aba Abdullah, na ga baban Abdullah, يعني الإمام أحمد واتوينا نفن إمام أحمد, ربما يتوقع على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة, ونموك تنسي دوغر أكن هن ينشي إذا نزي تاشي أين هم واتو أركعة تقلش واتو ركعة أكوكي ننزو أتهود, وربما استواقع جالسا, ونموك تنكم سيدي دي تؤذوني ثم ينهض فأن نسي ينقل سي تاشي, واتو ونموك تن إمام أحمد سي تاشي دي جلسة الإسراها, ونموك تنكم سي تاشي سي جلسة الإسراها. To menene sirrin wannan maganar daga Imam Ahmad? Ibn Hani din nan ya kasa abin kashi biyu ne, saboda Imam Ahmad a farkon rayuwar shi ya bada fatawa da kore jilsatul istiraha, cewa ba daidai bace. To dan haka Ibn Hani yace wani lokacin ya ga Imam Ahmad baya yi, yace wani lokacin kuma ya ga Imam Ahmad yana. To daga baya ne al-Imam Ahmad ya dawo ya tabbatar da cewa ainihin ayi jilsatul istiraha din, don haka kaji ya kasarta riwayoyin kashi biyu. Jama'a mun fahimci wannan da ke ko, sai malam yace wa huwa ikhtiyarul imam Ishaq ibn Rawiya, yace Imam Ishaq dan Rawiya ma ya zabi wannan. Ishaq dan Rawiya ɗaya ne daga cikin manyan malamai, bai gaza Imam Ahmad ko Imam Malik ilimi ba fa, babban malami ne shi ma. Faqad qala fi masail al-Marwazi, shi ainihin wato Ishaq ya faɗi a cikin littafi mai suna Masail al-Marwazi a cikin juz'in farko takarda ta 147 fuska ta biyu, ma'ana wannan littafin Albani ya hujja da shi kafin a buga shi, amma yanzu an buga shi bugun inji. Yace madat sunnatu min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ya'tamida ala yadayhi wa yaquma, sunna ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mutum in zai tashi to ya dogara akan hannayen shi sa'annan ya tashi. Shaykhan kana aw shabban, dattijo ne wannan mutum ko ainihin saurayi, wannan ainihin magana haka ta zo daga Ishaqa, ma'ana cewa to kaga lazimin ka tashi da hannu shine ka jilsatul israha, in ka zauna ka jilsatul israha sai ka ji dadin tashi da hannu musamman hannayenka a dunkule. To wannan abu haka yake ko tsoho ko saurayi. Ash-Shaykhul Allamatul Albani yace wanzurul irwa'a, ka duba littafin Irwa'ul Galili a cikin juz'i na biyu shafi na 82 zuwa 83. Wannan matsala saboda muhimmancin ta sai na dauko Irwa'ul Galil din na zo da shi. Wannan littafi Irwa'ul Galil shi da kanshi ne Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta shi. Wato abin da ya faru shine akwai wani babban malami a kasar Riyadh sunan shi Ibn Zawyan, sai ya littafin fiqhu sai ya sanya mishi Manarus Sabil. Wannan littafi mujalladi biyu ne, kowane ɗaya daga cikin mujalladan kwatankwacin girman shi kamar girman bulogul maram. To wannan malami malamin fiqhu ne, ba shi da kwarewa matuƙa a cikin hadisi, amma kuma yana da kwaɗayin aiki da hadisi. Ka san duk yadda ya kai ga kana kwaɗayin kai aiki da sunna, ai sai ka san ta. To sai ya zama wannan malami wannan littafi nashi ya yi farin jini, saboda an san yana da kwaɗayin bin sunna. In ya faɗi magana kaza ta fiqhu zai ce saboda Allah ya ce annabi ya ce. To waɗannan hadisai da ya kawo ya cika su a cikin wannan littafi nashi, sai manyan malamai suka zauna su a Dr. Mustafa Subai mai littafin As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islami, da Allamatul Jazira Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz da manyan malamai dai suka zauna kwatankwacin fiye da shekaru 30 da suka wuce. Sai aka ce to wannan littafi gashi malamai da dalibai sun rungume shi suna karantawa, amma yana cike da hadisai waɗanda wasu sun inganta wasu ba su inganta ba. To yanzu ina mafita dangane da wannan littafi a bashi mutane na karanta shi haka suna hujja da hadisan wasu sun inganta wasu ba su inganta ba? Ya kamata a ɗauki wannan littafi a tahrijin hadisan shi. In ba zai ce to ku a yanzu a duniya babu wanda ake da shi da zai yi mana wannan aiki sai a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sai aka ce to a bari sai an zo aikin hajji, da aka zo aikin hajji aka haɗu shi ne sai aka roƙi wannan arziki a wurin shi. Yayi kukan cewa ba shi da lokaci saboda ya yi wa kanshi nazar. A Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi nazar, ya yi batance tsakanin shi da Allah cewa duk rayuwar shi to sunna annabi zai wa hidima. Sai ya sanya wannan nazar suna da cewa taqribu sunna baina yaday al-umma, kusantar da sunna gaban al'umma. Sunna din nan da ke karanci da aka cika ku da dariƙa da magubanci da abubuwa, to yanzu tunda an kawar da wannan shine ake kokarin a jawo sunna a kawo muku, kusan ba haka ba za ku sake karban wata dariƙa kenan. Don ka raba mutum da bid'a to kai sauri ka kawo sunna, in ba haka ba in ya koma bid'a da wahala ka sake karbo shi. To cikin wannan aiki sai ya ce ayyukan sun yi mishi yawa, sai aka ce to dai ana roƙon arziki. Sai ya karɓi wannan ainihin nuska, wannan bugu na asalin littafin da ake son a yi wa tahriji, ya tafi da shi. To an yi alƙawarin shekaru ne masu dama kafin ya gama wannan aiki, amma sai ga to wannan aiki ba shi cikin tsare-tsaren shi, don haka sai ya ɗan dakatar da lokaci sai ya tsaya wannan aiki a cikin shekara ɗaya da aka sake zuwa aikin hajji baɗi, sai ya taho da wannan littafi mujalladi 8. Ya kammala shi a shekara ɗaya. Sunan asalin littafin Manarus Sabil, hasken kan hanya, takhrijin nashi sai ya sa mishi Irwa'ul Ghalil, kosar da mai jin kishi. Fi takhriji ahadisi Manarus Sabil, game da bayanin matsayin hadisan da suka zo a cikin littafin Manarus Sabil. Wannan littafi da yayi shi sai aka buga shi a Al-Maktabul Islami a Damascus Sham. Sai aka hada aka yi mishi sihirasa wadda za ta yi jagorancin ka zuwa ga hadisan, sai ya zama mujallabi 9. Ana sayar da shi a kasar Saudi Arabia riyal 120, duka-duka kalisa ba da wuce 3,000 ba kudin. To wannan littafi samun shi gare ka ba karamin alkhairi ba ne, domin duk wasu hadisai na ahkam musamman waɗanda kake karanta cikin Bulughul Maram, to ya yi bayani akan matsayinsu sun inganta ko ba su inganta ba. Domin kaga littafin Bulughul Maram akwai takhrijat na hadisai a ciki, waɗannan takhrijat da ke ciki wasu abubuwan kuskure na faruwa ga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Misali daga cikin kurakuran akwai hadisin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya, wata sahabiya ta ce fa in lam yadhhab ad-dama, to in na wanke jinin halal da wanku ba fa ga alamar shi ana gani. Sai annabi ya ce yaksikil ma'u, ai tunda dai kin yi amfani da ruwa ya isa, wala yadurruki atharuhu, dan kina ganin alamar jinin bai cutar da ke ba. Ibn Hajar ya ce wannan hadisi akhrajahu Tirmidhi wa sanaduhu da'ifun, yace Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi isnadin shi mai rauni ne, wannan maganar ko kadan ba daidai bace duka biyu. Cewa Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, Tirmidhi bai fitar da wannan hadisi ba, sai dai Tirmidhi yayi ishara zuwa ga hadisin, ya ce wa fil babi an kaza kaza kaza, to ishara ce ba takhriji ba. Sannan na biyu, isnadin wannan hadisi ba wai da'ifi bane, isnadi ne sahihi, al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi. To yanzu irin waɗannan kurakuran da ke faruwa a Bulughul Maram, yaya za ka in baka kware game da ilimin hadisi ka iya gano su ba? Don kana da Irwa'ul Ghalil sai ka duba, sai ka ga ya fitar maka da mas'ala. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? Daga ciki kuma har wa yau akwai hadisin da al-Imam Abu Dauda ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa annabi yana sallama biyu a sallah, dama da shi yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hagu gare shi kuma yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah. To sai Ibn Hajar ya kawo dama da hagu ji ya kara da wa barakatuh, dama ya kara da wa barakatuh, hagu ya kara da wa barakatuh, kuma yace akhrajahu Abu Dauda wa sanaduhu sahihun. To lalle sanaduhu sahihun, amma lam yukharrijhu al-Imam Abu Dauda haka ba, ba haka Abu Dauda ya fitar da shi ba. Kaje in kana da sunan Abi Dauda ka dauki babin sallama ka gani, zaka ga Abu Dauda da ya ruwaito shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama, assalamu alaikum wa rahmatullah hagu, to sai kara da wa barakatuhu a ta biyu din. To dan haka al-Imam as-Sakhawi wanda yake al-Majirin Ibn Hajar ne yace Ibn Hajar ya rubuta littafai da dama, daga cikin littafan nan sun kasu kashi biyu. Wasu ya rubuta su ne a farkon rayuwar shi, domin asali shi Ibn Hajar malami ne lugawi, malami ne da yafi kwarewa akan lugal arabiya da tarihi. Daga baya yazo ya shiga wannan fanni na hadisi. To shigar shi daga baya din nan sai zan ya fara rubuce-rubuce. To daga cikin littafan da ya rubuta a farko-farkon rayuwar shi hadda Bulughul Maram, don haka sai ya ce takhrijan da ya yi a cikin Bulughul Maram bai lamince da su ba. Abin da yake nufi da wannan magana shine kar ka zan kai babban malami ne na hadisi ka zarge shi akan cewa to dan me zai ce kaza. A'a, ya ce yayi ne a farko-farkon rayuwar shi ta malanta, don haka daga baya shi da kanshi ya gano abubuwa waɗanda suke ba daidai ba, amma babu damar ya gyara, domin me? Lokaci yayi nisa kuma ya makance, domin ya rasu ne yana makahu, domin yana cikin sharhin Fathul Bari ya kai mujalladi na ƙarshe na 13 sai makance, sai da shifta ya ƙarasa sauran tunda Hafiz ne sai ya faɗa, sai kuma yana sharhin ana rubutawa. To yanzu kuma gyare-gyare irin waɗannan abubuwa masu kamar tsin takwarkwata za su yiwu, don haka sai ya ishara. Wato wannan ya nuna ashe in kai ɗalibin ilimi ne zaka iya dogara da Bulughul Maram akan waɗannan abubuwa, don in ka ce to akwai kuskure za a ce nuna, to ba za ka iya ba. To don haka kai kam ba ja, amma wanda ya zama zai iya zagewa ya koma ya duba Abu Dawuda ko ya koma ya duba Tirmidhi ko wani hadisi, to lallai ya tsaya ya nazari akai. To irin waɗannan hadisai duk sai Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya tattara su yana takhrijin su. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan littafi na Irwa'ul Dalil shine Ash-Shaykhul Allamatul Albani yace to a koma a duba shi. To kuma gashi mun koma ba mu duba, yanzu ga lokaci ya taho mana, don haka za mu bari sai zuwa gobe. Amma ga bayani kamar haka, zuwa gobe insha Allahu in mun zo muna fatan za mu karanta abubuwan nan da ya faɗa a cikin Bulughul Maram. To kuma za mu zo da ƙarin wasu bayanai da mushkiloli Irwa'ul Galil, za mu zo da wanda littafi Irwa'ul Galil mu karanta, sa'annan in muka zo insha Allahu ta'ala za mu zo da waɗannan mushkiloli da ake sanyawa ainihin jama'a waɗanda suke zama shubuhohi. Don haka muna fatan gobe madadin karatun awa ɗaya, to karatun awa biyu za mu insha Allahu. Abinda muke fata kenan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.